sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da asuba, ta da fatar kun wayi gari lafiya da wannan sanyin safiya ta yau Alhamis 19 ga watan Agusta shekara ta 2021 miladiya, inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 1 na tsakar dare. Mai gabatar da shirin Yusuf Aliyu Harande tare da taimakon Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari Mero ta fara muna da kanin labarai.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta maida jami'an ƙasa da ƙasa kusan 100 zuwa Kazakhstan daga Afghanistan a jiya Laraba. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani na haɗaɗɗiyar daular Larabawa yanzu haka bayan da ya gudu daga Afghanistan yayin da mayakan Taliban suka kwace ikon ƙasar. Sake kwace ikon da 'yan Taliban suka yi a Afghanistan na zuwa ne 'yan makonni bayan da China ta bayyana goyon bayan ta ga Taliban ɗin a fili.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. Idan muka shiga taskar rahotannin kuwa, za a ji irin shirin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi na ganin bayan annobar coronavirus a daukacin kasar.
Waɗancan kuma za a yi amfani da su a ba mutanen da sun samu allura na fari ba su samu na biyu ɗin ba.
Ita kuwa gwamnatin tarayyar Najeriya na yi wa al'ummar yankin arewa maso gabashin kasar sabon albishir.
Kuma wurin tana so ta ga duk abin da ta yi, mutanen da suka bar gidajensu, mutanen da suka rabu da dukiyoyinsu, mutanen da suka bar da muhallinsu. In Allah ya yarda cikin wannan plan din zamu ga cewa komai.
Rahotannin da muke tafa da su kenan. Amma bayan nan za mu kawo muku shirinmu na musamman na domin iyali, wanda Grace Alheri Audu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta maida jami'an ƙasa da ƙasa kusan 100 zuwa Kazakhstan daga Afghanistan a jiya Laraba, yayin da majalisar ke sa ido ta ga ko yanayin Afghanistan zai yi sauki bayan da mayakan Taliban suka kwace ikon ƙasar ranar Lahadin da ta gabata. Mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Stéphane Dujarric ya faɗa wa manema labarai cewa wannan wani mataki ne na ɗan lokaci da aka ɗauka da nufin ba Majalisar Ɗinkin Duniya damar kai taimako ga jama'ar Afghanistan ba tare da samun tsaiko ba, yayin da a lokaci guda kuma ake rage haɗarin da ke tattare da jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya. Za a maida jami'an wani ofishin wucin gadi a birnin Almaty da ke Kazakhstan, inda za su yi aiki. Da hukumar na da ma'aikatan ƙasa da ƙasa kusan 300 a Afghanistan in banda yanzu, da kuma ma'aikata 'yan ƙasar kimanin 300. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani na haɗaɗɗiyar daular Larabawa da ake kira UAE a taƙaice yanzu haka bayan da ya gudu daga Afghanistan a farkon makon nan yayin da mayakan Taliban suka kwace ikon ƙasar, a cewar UAE a jiya Laraba. Ma'aikatar harkokin waje da haɗin gwiwar ƙasashe ta UAE ta tabbatar da cewa ƙasar ta yi marhaban da zuwan shugaba Ashraf Ghani da iyalansa bisa dalilan jan ƙai, a cewar wata sanarwa da ma'aikatar ta fidda. Ghani dai ya gudu daga Afghanistan ne ranar Lahadin da ta gabata kafin 'yan Taliban su isa Kabul ba tare da samun wata cirjiya ba. Ghani ya rubuta a shafin sada zumunta na Facebook cewa 'yan Taliban sun yi nasara kuma ya bar Afghanistan don kaucewa zubar da jini. Sake kwace ikon da 'yan Taliban suka yi a Afghanistan na zuwa ne 'yan makonni bayan da China ta bayyana goyon bayan ta ga 'yan Taliban ɗin a fili. Ƙwararru sun ce China na ɗaukar matakai a Afghanistan bisa ga abin da ke faruwa, duba da abubuwan da suka faru da yadda ta yi hulɗa da 'yan Taliban ɗin a baya. China na daga cikin gwamnatocin da suka tantabi Taliban suka kuma kulle dangantaka da Taliban din a ƙarshen shekarun 1990 a cewar Sean Robert farfesa a fannin harkokin ƙasa da ƙasa dake Jami'ar George Washington.
Duniya kashi na biyu bar mu fara da rahoton mu na farko. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta sanar da karbar ƙarin dubban allurar rigakafin COVID-19 daga kasashe masu karfin tattalin arziki. Haka zalika hukumar NAFDAC ta tantance tare da tabbatar da sahihanci na wasu alluran da aka kyamata a kwanakin baya. Shugaban kwamitin yaki da bazuwar annobar ta COVID-19 kuma sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Boss Mustapha yayi wa abokin aikin mu Umar Faruk Musa ƙarin bayani a wannan rahoton.
A wannan lokaci mun samu kyautan alluran nan daga ƙasar America kusan miliyan 4 su ne wanda muka fidda su za a fara amfani da su tun ranar Litinin da ya wuce. A miliyan 4 din nan don dose guda biyu ne muna fata zai iya ba mutane miliyan 2 wannan alluran nan na COVID. Akwai waɗansu kyaututtuka kuma wanda muka samu daga gwamnatin Burtaniya sun ba mu kusan 700,000 na AstraZeneca. Waɗancan kuma za a yi amfani da su a ba mutanen da sun samu allura na fari ba su samu na biyu ɗin ba. Kafin ƙarshen watan nan akwai alama kuma za mu samu kyauta daga gwamnatin Canada wanda sun yi mana alkawalin AstraZeneca na kusan 800,000. Banda kuma wannan akwai wanda gwamnati da kanta ta yi order na Johnson & Johnson ta hanyar wannan banki na Afro-Exim Bank. Wancan ya kai har miliyan 29 muke bukata za mu samu daga gunsu amma sun fara turowa an turo kusan 177,000. Waɗannan su ne alluran da muka samu a wannan kwanakin kuma za a fara yaɗa su. Jiya mun samu jirage wanda sun fara ɗaukan alluran za su kai su jihohin ƙasar nan da baki ɗaya. Kowace jiha za ta samu nata kasafin da za a yi mata amma za mu kokari kuma kaman jihohi wanda suke da damuwa sosai irin su Lagos da su Abuja da su Akwa Ibom da su sauransu ko raba alluran ma za a duba ko jihohi wanda suke da wannan cutar na kwarai.
Yanzu ne tabbaci za ku ba al'umma cewa an tantance alluran nan kuma ba su da irin matsalolin da da ya sani kuka kyamaci waɗansu da aka kawo cikin ƙasar Najeriya.
A gaskiya abinda ya sa ba mu fara ba da alluran ba da aka karbe su ka san an karbi alluran nan yanzu kusan kaman Madonna din nan ya kusan sati biyu. Wannan hukumar namu na NAFDAC wanda ita ce hakinta ta duba waɗannan alluran ta yi testing nashi ta tabbatar akan cewa wannan alluran ba su da wani illa ga jama'an mu ba. Sun dauki wannan lokaci sun yi wannan abin da yasa suka ba mu emergency authorization na amfani da wannan allurori shine abin da yasa muka fitar da su yanzu za a je a ba al'umma.
Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da shirin fara bada rigakafin coronavirus na karfafa garkuwa ga duk Amurkawa kama daga ranar 20 ga watan Satumba da kuma wata 8 bayan karbar rigakafin kashi na biyu na kamfanonin Pfizer da Moderna. A lokacin da yayi wani jawabi a fadar White House, Biden ya ce ƙarin rigakafin kyauta ne za a iya samun su a wuraren yin rigakafi kusan 80,000 da ke fadin kasar da ka nuna katin rigakafin ka za a sake baka rigakafin a cewar Biden Jami'an lafiya a Amurka sun ce ta yiwu waɗanda suka karɓi rigakafin kamfanin Johnson & Johnson wanda ake yi sau ɗaya su buƙaci rigakafi kashi na biyu. Jami'ai na sa ran samun ƙarin bayani akan rigakafin na Johnson & Johnson nan da makonni masu zuwa kafin su sanar da shawarar da suka yanke. Babban likita a fannin fida a Amurka, Dr. Vivek Murthy, ya ce bayan sake duban bayanan da suke da su a ƙasa, yanzu ne ya kamata a fidda shirin rigakafin na ƙarfafa garkuwa bisa ga hukuncin da suka yanke. Gwamnatin shugaba Biden ta fito da wani kuduri a jiya Laraba na gaggauta aiki kan takardun masu neman mafaka a bakin iyaka Amurka da Mexico don shawo kan tarin aikin kusan mutane miliyan 1.3 da ba a taba ganin irinsa ba a baya. A ƙarƙashin shirin kudirin masu neman mafaka da suka bada kwararan hujjoji akan suna fuskantar fargaban takurawa kuma an sa su a jerin waɗanda za a ci sakiyar su zuwa ƙasashen su na asali. Hukumar harkokin zama ɗan ƙasa ta Amurka ta USCIS za ta iya sauraron batun su ta kuma yanke hukunci maimakon alƙalan kula da harkokin shige da fice da aiki yayi musu yawa. Dama hukumar USCIS wani bangare ne na ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka. Sabon kudirin zai canza abin da zai faru bayan binciken farko wanda ake sa ran yanzu za a dauke shi a matsayin takardar buƙatar neman mafaka.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Je ga rahotanmu na gaba. Ita kuwa hukumar bunƙasa shiyar arewa maso gabashin Najeriya ta yi wani taro na masu ruwa da tsaki a yankin inda aka tattauna abubuwa da dama da suka shafi tabarbarewar tsaro da kuma irin halin da al'ummar yankin suka shiga, inda hukumar ta kada baki ta ce gwamnatin tarayyar Najeriya a shirye take tsab don taimakawa al'ummar jihohin yankin da suka shiga cikin halin kakanikari da rikicin Boko Haram ya ɗaiɗaita su. Amma don ji daga bakin nasu, ga rahoton da wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya aiko mana daga birnin Maiduguri.
Gasar shirin arewa maso gabashin Najeriya ta bude kundin tsare-tsarenta da bayar jama'a da ke shirin arewa maso gabashin Najeriya dama ta kuwa a bakacin bakin su game da irin tsare-tsaren nata. Samu gasar shirin arewa maso gabashin Najeriya da ke fama da matsalar mayakan Boko Haram, hukuma ta je gayyato masu ruwa tsaki a shirin arewa maso gabashin Najeriya iska da Borno da Yobe da Bauchi da Taraba da Adamawa da kuma Gombe da kuma bada shawarwari ne suka ga dace a kara cikin kundin hukumar taron da wanda tun kaido wuraren jama'a Hajiya Sadiya Umar Faruk ta wakilta ya samu halartar kungiyoyi masu zaman kansu da kungiyar Durobi da kungiyar matasa da dai dukkanin sauran masu ruwa tsaki a wannan shiya. Group Captain Sarish Shogun mai ritaya ce lokacin ministan jin kai a wajen taron, ga kuma abin da ke cewa.
Wannan dai abu da ake kasan ya fara tun daga zuwan wannan gwamnatin ta yi maganan Buhari master plan for the North East, saboda kowa ya san yadda wannan yanki na Najeriya ya shiga wani hali mai wuya. To wannan ci gaba ne kuma gwamnatin so ta ga duk abin da ta yi. Mutanen da suka bar gidajensu, mutane da suka rabu da dukiyoyinsu, mutane da suka bar da mahallinsu, in Allah ya yarda cikin wannan plan din za mu ga cewa komai ya rage musu wahala, ta rage musu ko ba cire musu gaba ɗaya ba dai, at least an koma kamar yadda aka san Maiduguri, aka san North East wanda yake wuri ne ne mai yalwa mai albarka.
Shiko shugaban hukumar bunƙasa shirin adawa masa gabacin Najeriya wato Muhammad Alkali yace in ka bibiye din matsalolin da ya faru a shekaru 12 da suka gabata daga cikin ku akwai wanda za su bar labarin abin da ya faru a tsakanin ku akan illolin da wanda shashan hankula ya haifa kuma wannan tsare-tsare namu zai waye irin matsalolin da muka fuskanta ne. Na kuma tantabi shugabanni an kasuwa da ake kira Bosima na shirin adawa masa gabacin Najeriya Alhaji Ahmed Ashebi ko taya wannan rigimu na Boko Haram ya shafi wannan shiya.
Dalilai na farko na rashin tsaro because akwai hanyoyi uku Maiduguri zuwa Mongono zuwa Baga, Maiduguri zuwa Dikwa zuwa Gambarungala, Maiduguri zuwa Bama zuwa Banki. Waɗannan hanyoyin ta nan ne ake fitar da kayayyaki ko ne irin kaya da yake fita a Najeriya ta nan a nan yake fita. To yanzu waɗannan hanyoyi ba za ka iya tafiya kamar yadda muke yi da motocin mu su tafi ba rakiya na jami'an tsaro ko wani abu ba.
Ambassador Ahmed Shaude shine shugaban kungiyoyin masu zaman kansu na shirin ayyo maso gabashin Najeriya wanda ya soma da bada kididdigan adadin mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon wannan rikici.
Kididdiga ya nuna akalla mutane 37,000 wanda ake da record din su sun rasa rayukansu a wannan matsalan da ake shige ta shi na shekara 12 nan. Kuma duka makadusin harkokin lamarin barkwa Boko Haram din ne yasa suka rasa rayukansu. So an ka duba lambobin nan ya kamata a samu tsari na musamman wanda za a yi a magance wannan abu fiye da irin tsarin da ake tunani mai kimiyya ake ciki din.
Alhaji Muhammad Isa dai shine shugaban kungiyar masu bukata na musamman na shirin ayyukan su gabacin Najeriya ga kuma irin abin da suka gabatar a wajen taron.
Kuma mu mun duk kowa shan wahala a wannan iftilayin saboda adadin masu bukata na musamman ya karu a arewa maso gabar kuma ga wannan iftilayi na COVID-19.
Wannan taro dai shine din sanar farko da gudanar a jihar Borno da kuma gayyato masu rawa zaki a fannoni daban-daban. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri Najeriya.
To Ubangiji ya Allah ya ba su ikon aiwatar da waɗannan shirye-shirye har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na duka Allah ni kai ne na roga baro ki ka san ka mai ba
masu saurare assalamu alaikum barkamu da subhanahu wa ta'ala sabtu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau zamu dasa aya a nazarin da masu ruwa da tsaki ke yi kan dokar da ake kyautar zaton zata taimaka wajen inganta nema da dauran aure a karamar hukumar gwamnati ta jihar Jigawa Najeriya da burin ganin ci gaban iyali. Duk da yake waɗansu na goyon bayan wannan dokar da dama daga cikin masu bin shirin da suka yi tsokaci kan wannan batu sun ba da shawarar a saki lale domin gudun kada a yi kitso da kwarkwata idan ana so hakata cimma ruwa. Ga jagoranmu Mahmud Ibrahim Kuri da bakin nasa.
Barista constitution ya ce ya ba da dama ƙaramin hukumomi su yi bayani kan abin da suka shafa al'umma. Wace hanyoyi ya kamata watakila ƙananan hukumomi a Najeriya last VC amfani da wannan damar mace tasiri?
Akwai abinda muke cewa lo akwai abinda ake cewa policies, wato policy hanyar gudanar da mu'amalar mutane zance ku gudanar da gwamnati daban doka daban.
Shi yanzu magana muke akan bylaw.
To bylaw din nan kamar yanda na gaya maka ina gaya maka a matsayi na na ba diddade ba wani dadewa ne ina lauyancin ba bai fi shekara 14 zuwa 15 ba amma na kan ga yanda dokoki ba wai iya bylaw ba suke shan karo wajen in suka zo daukan fassara kotu da kuma hada su da ainihin dokokin baya. Shi yasa nake kacewa ko da yaushe akan cewa zamantakewa mu bata bukatar sai an yi doka an tursasa mutane. Bylaw din nan abu ne mai kyau a yi shi a tauna aya
misali ai abin da yake cewa tunda dokar kasa ta constitution ta yadda ai bylaw wace kila hanyoyin ne da ake bin su ake kuskurewa da aka suke gaza yin tasiri wala Allah. Ina so ki haska mana ya kamata mahukunta a wannan mataki
hanyoyin da ya kamata su bi da suka zabi cewa za su amfani da bailo don warware wata matsala ta su.
Ai kamar yanzu wannan bailo din hanyar da dokar nan constitution ta shimfiɗa ita suka ba suka yi. To inda matsalar take Muhammad da kake ta sa ni ina maimaita shine na yadda wannan dokar an yi ta ne don ci gaba na. Ne da wannan dokar ba makiyata bace ne da wannan dokar za ta kai ni tudun mun tsira wannan ku ba zai samu ba sai ka canza wa mutane dabi'unsu da tunaninsu.
Comrade, idan aka yi bailo aka wayar da kan mutane sai gane muhimmancin ta tai to wato ka zo na guda da akan wannan dokin da muke magana wato wannan dokar ko ba a kira ta doka ba a gumal zaki ne saboda ba ko ina bane masarautar su take da karfi da martaba da mutunci kamar da wannan take da shi saboda haka baka bukatar ma sai kai mata yanzu da alin masarautar gumar kawai tace in ka kula ka kula da yadda tsarin yake zaka ji an ce wazirin kuma kaza wannan yana nuna ma irin karfin masarautar gumar da kuma yadda al'ummar gumar suka kike ta saboda ko ba a kai ta a matsayin doka ba aka ce masarautar gumar ta ce ai kaza al'umma za su ji ta yanzu in anan ne ko su waye suka zo suka yi wannan anan misali a cikin birnin Kano zai wahala a ce ta kai kwana 40 ana binta amma zai yi a gumal saboda ya danganta da irin kima da martaba da wannan shugabannin da suka zo suka yi misali ko ba doka ba ce a ce a'a wani pronouncement ne kawai sarki ya ce a yi kaza ga alkaisa da ba haka ake ba ai ba doka ake ba da kawai yawo ake a ce sarki ya ce a daina kaza kike nan kuma mutane su dauka hujja guda daya sun yadda da cewar wannan mutumin shugaban su ne
a misali su menene sakonka na karshe
a sai dai in baka amsa da suka kasa baka akwai tambayar da kake musu cewa wace hanya ya kamata a bi misali another regime a dabbaka irin wannan tsari ba su baka amsa ba na sani to ni abin da nake tunani ai da ma muna da algon association of local government chairman of local government ko suna nan suna existing a Nigeria guda 774 so mun san nawa ne na arewa kuma suna zama su shashayi su yi magana a junan su gabaki dai akwai inda suke haduwa idan har za su hada kai a yi wannan abu to ina gaya maka wallahi tallahi za a samu cigaba koyaya akan wannan harkar kuma abinda nake kara gaya ma ba lissa da kwamarar da kuma masu sauraron mu wannan doka ina kara zada muku cewa kwaba ce aka ba mutumin da yake takurawa kansa yayi abinda bai je ba kamar ke yanzu kina matsayin barista in zaki aure yanzu misali wani sai ki do ko ne sai kin za a baki kudin ki a lazza biki eh ki hado nan ki hado nan wai kan misali in ni ne ke miki alas ka je ka zo na ga cikin mutane ke gaina ma dan boko ya saba da alas in je gani ko miliyan ne kawai ki ba sai ba wani response ma da za a gane cewa wani kudi ya shigo miki mai nauyi ko wa zai shigo wannan tsari kuma da ke yanzu mai baka mai yawo da baka gore zai aure ki ko mai a chafa da gore zai aure ki ko wanda yake shayi da wanda baki ki zai aure ki ajin ku ba irin wannan ajin bane maganar da nake yi yara ƴaƴan talakawa wanda muke so su samu kyakkyawar makoma kuma a samu kyakkyawan iyali wanda ake so a samu beta general for better tomorrow su ne muke magana a kansu kin gane ko ce gida ya gane so idan muka yi wannan dokar yanzu an yi doka an ce shan wuri ba kyau in ba da mai kamawa ba mutane ba su je sha ba shin giya an faɗa an yi a wayar da tsara mutu an ce tun muna yara ake cewa kwaya ganyen fara hauka an daina wani saboda doka yake kisha ba saboda an ce masa kwaya ganyen fara hauka mutu yake kisha so daga mun wannan dokar da muka yi muna ba da shawara in zai duka nozan set din wannan su dauka su haɗu da ciyamun musu su dauka su yi mana ita in Allah da in dai an yi ta kulliya ta biya kuɗin sabon
barista kin ji ku elite ne fa da haka ba ma ku ne ba ku ne mata girma na
doka to ai kuma kaga inda aka samu shaiduwa kenan ita doka an aka yi ta ba a yin ta in selective justice uniform so ake kowa da kowa justice din ya tare ba za shi yasa ma musulunci da kansa ya girmama cewa akwai sadaq mithil wato sadaki of our equalness status yanzu akwai wanda
shari'a za ka ce kin ga dan baka ba zai baje
misali ai musulunci ne ya faɗi wannan so ka kawo wannan dokar ka ce za dace applying ga kowa da kowa da dan sarki da dan talaka da waye kaga nan an samu abin da ake cewa ba a samu balance ba kaman yanda shi kuma da wanda suka yi dokar suka ce dan talakawa suka yi ta to kaga kuma doka a society akwai talaka akwai mai kuɗi kaga ta samu matin daga nan ce duwa kan ma aje ko ta a ce ai banda wane da
waye bayin farsa me yasa ne kike ta cewa court din Allah
to ai karshen duk wani doka misali yanzu kaman yanda suka fada abinda dokar ta cika duk wani sharuda da ake bi na doka amma matsayin tsayuwar ta yanzu idan aka je ai doka idan aka yi ta ba punishment ba za ta ba kafin ai punishment sai an duba hujjoji abinda muke cewa surrounding circumstances na doka yanzu ka ga dokar kaman yanda yake cewa sun yi ta dan talaka ne ba dan masu kuɗi ba to iya wannan ta sabawa chapter 4
zan yi kalmar ba dan masu kuɗi ba
misali ai aka da bakinka ka fada kuma misali ta saba gaba ɗaya chapter 4
ame
na constitution all are equal above free access free wane ne ba bambanci to ana zuwa ana samun wannan abun guda ɗaya za a iya rusa da
kuma wai yanzu yanzu kun samu wannan suka je kotu
a gaskiya mu yanzu babu wani rahoto na ma wanda ma ya saba wannan dokar wanda aka mana bilantana ma aje mu zuwa kotu duk da mun san cewa kotu suna yajin aiki amma babu wani rahoto da aka kawo mana na wanda suka kibin wannan doka
barsa me yasa kun shiga ce
to sako na na karshe shine gaskiya kaman yanda na faɗa a cikin tattaunawa Najeriya muna da dokoki masu kyau amma kullun samun deviant ake saboda ne we need canji na ɗabi'unmu da girmama junanmu da yanda za mu yadda cewar dokokin nan da ake damu muke wannan shi ne babu so doka in an yi ta dukkanta idan mutane ba su fahimci cewar an yi ne don su kansu don a gyara rayuwarsu ba to wallahi muna nan da su dokan nan ta ganye da shan kwaya tun yaushe ake yin ta tsakani da Allah raguwa aka samu ko karuwa aikata laifin aka samu ansar ba sai na faɗa ba
nan kuma za mu sallama da bakin namu muna godiya ta musamman ga honorable Salisu Abdullahi Gumel sakataren cibiyar yaki da aikata miyagun laifuka a karamar hukumar Gumel da comrade Hayashi Aibun Gogo dan gwagwarmaya mai fafutukar kare haƙƙin iyali da kuma barista Amina Umar Hussein sakatariyar kungiyar mata ta ƙasa da ƙasa Federation jihar Kano sai kuma madugun shirin Mahmud Ibrahim Kuri da Tibahiro Diodone daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a lokutan baya a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri
kai mata sune duniya sune daɗin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayin muke
da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice
Majalisar Dinkin Duniya ta maida jami'an ƙasa da ƙasa kusan 100 zuwa Kazakhstan daga Afghanistan a jiya Laraba yayin da majalisar ke sa ido ta ga ko yanayin Afghanistan zai yi sauki bayan da mayakan Taliban suka kwace ƙasar ranar Lahadin da ta gabata Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani na hadaddiyar daular Larabawa da ake kira UAE a takaice yanzu haka bayan da ya gure daga Afghanistan a farkon makon nan yayin da mayakan Taliban suka kwace ikon kasar a cewar UAE a jiya Laraba. Sake kwace iko da ƴan Taliban suka yi a Afghanistan na zuwa ne ƴan makonni bayan da China ta bayyana goyen bayan ta ga ƴan Taliban din a fili.
Masauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan subahin taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi. Na ku ji saura bukan aikin mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Jumbe Hamza ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku wuni lafiya mu kuma mu tashi lafiya. Peace. Salam.